This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Jami'an kiwon lafiya na Palestine sun ce wani harin da Isra'ila ta kai a yau a yankin asibitin Al-Aqsa ya kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 40. A bangare guda kuma Prime Minister Isra'ila ya yi kira ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da su fice daga yankunan Lebanon a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hari kan kungiyar Hezbollah. Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta yi alƙawarin aiwatar da dokar haramtawa kafafen yaɗa labarai wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙungiyar ƙwadagon Najeriya reshen jihar Jigawa ta ce batun mafi ƙarancin albashi na naira 70,000 ba shi ne kaɗai abin da take nema daga gwamnati ba domin bunƙasa walwalar ma'aikatan jihar. Bayan haka, za ku ji cewa jagororin al'ummomin Fulani a Najeriya na ƙara matsakaini wajen ganin cewa jama'ar su sun karkato wajen kyawawan ɗabi'u da suka ce su ne aka san Fulani da su.
Wannan aiki na ta'addanci na aje a ɗauke wani ko a taɓa kayan wani ba jarumta ba ce ba kwarjini ba ne, wannan shi aka kira sata. Kuma shi Fulaku bai yarda da wannan abu ba. Shi ba Fulatani mutum ne wanda aka sani da kunya, bakinsa abinda zai furtawa zai furta abinda ba za a rena shi ba.
Sufiyanu Muhammad Goshi kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna da shugaban hukumar shirya jarabawa ta ƙasa ta Neko a kan sakamakon jarabawar da hukumar ta fidda na bana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya na Palestine sun ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin a yankin asibitin Al-Aqsa da ke Dar al-Bala ya kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 40. Ma'aikatar lafiya a Gazan ta ce harin ta sama ya haifar da wata gagarumar gobara a wasu bangarorin asibitin da kuma tentuna da ke wurin wanda Palestinawan da suka rasa mahallansu ke zaune. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kaiwa mayakan da ke buya a tsakanin fararen hula harin ne. Harin dai ya zo ne sa'o'i bayan wani harin da Isra'ila ta kai wanda ya kashe akalla mutane 15 a wata makaranta da ke Nusrat, makarantar da Palestinawan da suka rasa matsugunansu ke zama. A gefe guda kuma Prime Minister Isra'ila ya yi kira ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da su fice daga wasu yankunan Lebanon a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hari kan kungiyar Hezbollah. Kalaman nasa sun zo ne bayan fitar wani rahoto da ke cewa hare-haren da Isra'ila ta kai a baya-bayan nan sun jikkata jami'an na wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 5. Dakarun tsaron Isra'ila sun yi lugudan hare-hare ta sama a Lebanon bayan wani harin roka da kungiyar Hezbollah ta kai mata da sanyin safiyar jiya Lahadi. Fadan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Hezbollah ke ci gaba da kai hari a arewacin Isra'ila, abinda kungiyar ta kira goyen baya ga Palestinawa a Gaza bayan harin ta'addancin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isra'ila da Hezbollah na ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri. Fararen hula na neman wurin buya a wata mafakar bama-bamai a birnin Haifa da ke Isra'ila. Yayin da Indiyawa ƴan asalin Amurka ke taruwa a yau Litinin domin bikin ranar kabilu ƴan asali, taron da ya kunshi tarihin su da al'adun su da kuma irin kalubalen da suke fuskanta, inda da dama suka mayar da hankali kan zaben shugaban ƙasar da ke tafe. Taron a Minneapolis, wanda ya hada da ire-iren abincin su da wasanni da bindigogi da kuma jawabai daga jama'a akan muhimmancin kada ƙuri'a, wanda ke zuwa kusan makonni uku kafin ranar babban zaben. A shekarar 2020 masu kada ƙuri'a Indiya ƴan asalin Amurka sun nuna kwazo a zaben shugaban ƙasa. Yawancin masu kada ƙuri'ar sun fito a yankin Arizona, wanda ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da zaben shugaban ƙasan da ya gabata, wanda ya taimakawa Joe Biden wajen lashe jihar da ba ta goyon bayan 'yan takara na jam'iyyar Democrat tun daga shekarar 1996.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Kungiyar kwadagon Najeriya reshen jihar Jigawa ta ce batun naira 70,000 a matsayin mafi karancin albashi ɗaya ne daga cikin jerin abubuwan da take nema daga gwamnati domin bunƙasa walwalar ma'aikatan jihar. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya dakatar da mai bashi shawara akan harkokin albashin ma'aikata da 'yan fanshu, saboda laifin sanar da cewa gwamnati ta amince da sabon tsarin albashin. Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata sanarwa da ofishin sakataren gwamnati Jigawa ta fitar a ƙarshen mako ta tabbatar da matakin gwamna na dakatar da mai bashi shawara kan harkokin albashi da 'yan fansho Alhaji Bashir Ado Kazauri, tare da makafa kwamitin bincike saboda abin da gwamnati ta kira a zababinsa wajen sanar da sabon mafi karancin albashi na naira 70,000. Matakin da ya sanya murnar ma'aikatan Jigawa ta koma ciki, sai dai shugaban kungiyar kwadagon Najeriya reshen jihar ta Jigawa, Kwamare Alhassan Megatari, na cewa
mu bukatun da muka zo da shi shine akan doka da gwamnatin tarayya ta yi na biyan mafi karancin albashi na naira 70,000. Duk lokacin da aka zo aka ce ma ga yanayin albashi, to mu a matsayin mu na yan kwadago ba ma karɓar su, sai mun duba da yanayin rabe-rabe na allowances na cikin albashin tukunna, sai mu kaiwa mutanen mu su duba, sai mu zo sai mu zauna sai mu yarjejeniya da gwamnati.
Tunda dai masu sharhi ke cewa tuhumar da gwamnatin Jigawan ke yi wa jami'inta ka iya sanya shakku akan yiwuwar aiwatar da sabon tsarin albashi na naira 70,000 a jihar. Babirsa Garba Abubakar ya yi tsokaci.
Wannan na farko da ya nuna cewa kamar akwai crack a cikin gwamnatin. Wanda ya bada jawabin wannan ba karamin mutum bane. Mutum ne wanda yake yayi ritaya ya kare a matsayin sakataren dindindin a gwamnati. To idan ka kalli abun, a iya cewa zai wuya a ji abin da ba haka bane daga bakinsa. Da ma tunda gwamnati ta fito ta kare ta kuma, wannan an sa ɗayan jiha a cikin zulumi. Illar wannan shine akan gwamnati shine ya iya zubar mata kima.
Galibin 'yan Najeriya musamman ma'aikata na mamakin yadda gwamnonin ƙasar ke jan ƙafa kan aiwatar da sabon tsarin albashin na naira 70,000 tun bayan da ya zama doka a ƙasar watanni kusan uku da suka gabata. Sai dai Kwamare Sa'idu Bello, tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya NLC, na cewa
mun shigo wani zamani a ce gwamna da ma'aikata da al'ummarsa da yake wa aiki kuma ba zai iya biya musu bukatu na rayuwa ba. Allah ya ji dan Alhaji Muhammadu Abubakar Limi, sanda shagari ce ya kara minimum wage zuwa naira 100, shi amma jihar ta cewa ya kara naira 200 a kai. To yanzu a yanzu su da ma za su mai da ma ma'aikata a ringa ba su naira 50-50 da za su yi don layi. Ƙasa na cikin bala'i, an kara man fetur, an sake karawa, an kara kuma kaya tsada suke yi, kuma Allah kuma ya wadata Najeriya da marasa imani 'yan kasuwa. Yau su kara, gobe su kara, a rana ɗaya sai a abu kari uku ko hudu. Shugabannin kodago su ma da shugabannin kodago ne na gaske na gaske, masu adalci, waɗanda suka san daraja ɗan adam a rayuwa. Wallahi tallahi da ba haka za a yi a ƙasar nan ba. Wallahi har a lokacin mu an yi, muka ki amincewa, muka rufe Kano State, check, wallahi muka zai tsere ta dole sai da aka mana abin da muke so. To amma yanzu su kansu shugabannin lebo na duk Najeriya ba gaba ɗaya, za ka ga gwamnati ce ta ba da kuɗi aka zaɓe su, duk Najeriya gaba ɗaya.
ya zuwa yanzu dai gwamnoni kalilan ne suka ayyana aiwatar da tsarin mafi karancin albashi na naira 70,000 a kasar, yayin da sauran suka ce sun kafa kwamitoci da za su nazarci lamarin kuma su ba su shawarwari kan hanyoyin aiwatar da wannan sabon albashi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta alƙawarin aiwatar da doka haramta kafafen yaɗa labarai wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai. Kakakin ma'aikatar yaɗa kyawawan ɗabi'u Bai Saiful Islam Kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa dokar ta shafi ɗaukacin ƙasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yaɗa hotunan halittu wanda ya sabawa shari'ar musulunci. A baya an dakatar da gidajen talabijin da yada hotunan halittu masu rai a fadin kasar a ƙarƙashin mulkin Taliban daga shekara 1996 zuwa shekara 2001, amma kawo yanzu ba aiwatar da irin wannan doka ba tun bayan komawarsu kankaragan mulki. Koriya ta Kudu ta faɗa a yau Litinin cewa ta ga wasu alamomi da ke nuna cewa Koriya ta Arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin Koriya ta Arewa waɗanda ba a amfani da su. A daidai lokacin da ƙasashen ke cikin zulumi sakamakon ikirarin da Koriya ta Arewa ta yi na cewa Koriya ta Kudu ta tashi jiragen sama marasa matuƙa a yankinta. Rushe hanyoyin zai kasance yunkurin da shugaba Kim Jong-un ya yi na yanke hulɗa da Koriya ta Kudu da kuma yin watsi da manufar Arewa ta tsawon shekaru wajen samar da zaman lumana a tsakaninsu. Kakakin Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu Lee Sun-jun ya shaidawa manema labarai cewa sun sanya alluna a kan titunan kuma suna aiki a bayansu suna shirye-shiryen rushe hanyoyin. Ya ce za su iya gudanar da aikin rushe-rushen daga yau Litinin. Ba a bayyana ko sassan hanyoyin guda nawa ne Koriya ta Arewa za ta rushe ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jagororin al'ummomin Fulani a Najeriya na ƙara matsa ƙaimi wajen ganin cewa jama'ar su sun karkato wajen kyawawan ɗabi'u da suka ce su ne aka san Fulani da su. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin 'yan ƙabilar ta Fulani a sahun gaba wajen aikata ayyukan ta'addanci ko na 'yan bindiga. Ko da yake jagororin sun ce ba Fulani ne kaɗai ke aikata ta'addancin ba. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An jima ana yi wa ƙabilar Fulani wani kallo na daban a wasu sassa na Najeriya, abinda kuma baya rasa nasaba ga yadda ake samun su da yawa a cikin ayyukan 'yan bindiga, har ta kai ga suna fuskantar tsangwama a wasu wurare. To sai dai jagororin ƙabilar Fulani sun ce suna da kyawawan ɗabi'u da aka san su da su gadin-gadin, waɗanda da 'yan ƙabilar sun rungume su hannu biyu. Da yanzu wani zance ake yi ba kallon Fulani da ta'addanci ba. Dr. Usman Abubakar Kokoshi na ɗaya daga cikin jagororin Fulani kuma shine shugaban sashen nazarin fulatanci a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto.
Eh to kaga in ka diba don kowace ƙabila ana samun bargurbi cikinta. Kaga ko da an ce akwai abin nan nasa ana samun wasu daga abin nan na daban. Amma mahiwa duk waɗannan da kai gani to zaka isko duk sai da ɗabi'a Fulani. Babu wanda zaka isko ka isko shi yake ya ɗabi'a Fulani sannan na aikata na abu kuma in ka diba wacce magana ta farko ta ai rashin kunya ko don ina akwai kunya da waɗannan abubuwa na yansu kaga ba ai don wanda kaje kunya bai sata wanda bai kaje kunya bai baci wani wanda ballanta na ce ya kashe wani.
Wannan yankurin da shugabannin ƙabilar Fulani ke yi yanzu da suka kira Fulako da yaren fillanci abu ne da ake saran ya sauya tunanin Fulani su san tafarkin da ya dace a ce suna a kai sabanin yadda wasun su ke gudanar da rayukan su a yanzu. Supiano Muhammad Goshi ya ce da Fulani a yanzu na biyar Fulako da yanzu su ne sahun gaba wajen wanzar da zaman lafiya, kunya, haƙuri, sada zumunta da kuma jarumtaka da sauran kyawawan ɗabi'u
amma wannan aiki na ta'addanci na aje a dauke wani ko a taba kayan wani ko a bayan wannan ba jarumta bace ba kurjini bane wannan shi ake kira sata kuma shi fulaku bai yarda da wannan abu shi ba fulatani mutun ne wanda aka sani da kunya duk bakinsa abinda zai furtawa zai furta abinda ba za a rena shi ba.
Abdullahi Musa ɗaya ne daga cikin jagororin Fulani ya ce suna ci gaba da kiran 'yan ƙabilar ta Fulani waɗanda ba bisa hanya ba da su dawo akan kyakkyawan tafarki.
Ita makasudi wannan fulaku ɗin saboda mu kira 'yan uwanmu mu sanar da su yanda za a zauna rayuwa a tsaya a yi karatu a yi ilimi a taimaka ma juna waɗanda duk suke bisa ba hanya bisa hanya kware ba a kira su da bisa hanya kware.
Masanadi daga cikin Fulani na ganin cewa akwai hanyoyin da idan aka bi su za a samu fahimtar Fulani da halayensu ta yadda za a daina ganin masu aikata laifi da cewa Fulani ne. Sufyanu Muhammad Goshi na jami'ar koyar da aikin malanta ta Shehu Shagari da ke Sokoto ya ce hakan ya dace domin a daina alakanta kowane aiki da kabila.
Sannan ina kira ga gwamnatocinmu ga jami'o'inmu na ilimi da jami'o'inmu na wurare daban-daban da manyan makarantu su samu na wannan fulaku as a course cikin GST cikin General Studies saboda ya taimaka ma mutanen da ba Fulani ba su ma su yi acquiring wannan fulakun saboda a gudu tare a tsira tare.
Samun nasarar rungumar kyawun ɗabi'u na Fulani watakila kan iya sa a daina kallonsu da masu aikata laifukan ta'addanci ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushininku.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari yayi da shugaban hukumar kula da shirya jarabawa ta kasa wato NECO Professor Antane Wushishi dangane da sakamakon jarabawa na bana da hukumar ta fitar da duk matsalolin da ke fuskantar hukumar baki daya. Daga batun jarabawa kuma za mu leka bangaren malamai, inda makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya. Don haka ba tare da na ja ku da nisa ba, zan mika shirin ga Mustafa Nasiru Batsari tare da Professor Dantani Ibrahim Wushishi.
Alhamdulillah, mun gode ma Allah da ya bamu dama muka shirye wannan jarabawa lafiya muka kuma kare a halin gaskiya dalibai waɗanda suka rubuta wannan jarabawa sun yi rawan gani mafi yawancinsu, don fiye da 800 sun samu sakamakon jarabawa wanda ake bukata, wanda zai kawo ci gaban dalibai su je manya-manyan makarantu na gaba, musamman university ko kwalejin horar da malamai ko kuma makarantu na koyan hannu kamar su polytechnic da monotechnic. A gaskiya dalibai sun yi rawan gani a wannan jarabawa. Mafi yawancin kalibale da muka sani bai wuce karancin kuɗi saboda yanayin da Najeriya take ciki, saboda a lokacin da muke shirye jarabawa wannan dole akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ya kamata mu yi da kuɗi, amma saboda yanayin da ƙasa take ciki na tattalin arziki ya dan sa mun dan samu ja baya kaɗan. Amma alhamdulillah, duk da haka bai hana mu samun ci gaba da ya kamata mu samu ba, bai kuma yi muna wani tarnaki a wurin shirye jarabawa ba, sai dai abin da ba a rasawa nan da can. wanda yake bai shafi ayyukan da muke yi ba
jihohin da mun san da kuna bin su bashi yanzu an duk warware
eh mafi yawancin jihohin da muke bin su bashi da mafi yawancin su mun warware sai dai sababbi yanzu mun hitar da sakamakon jarabawa a waɗansu jihohi da suka biya kuɗin jarabawa na ɗalibai na jihohin su sun biya kuɗi amma waɗansu sun rage muna fata kuma a yanzu tun da mun hitar da sakamakon jarabawa za su biya kuɗin da ya rage kuma mu saka musu sakamakon jarabawa kamar yadda suka yi alkawari shi wannan lamari na satan ansa na ɗalibai yana nan kala-kala daban-daban wasu ana samun su a lokacin da aka yi jarabawa wasu kuma ana samun su a lokacin da ake ake makin din jarabawa wanda malamai suke makin din jarabawa din ana tattara su to kamar yadda na yi bayani a baya shine ma'aikatanmu sun samu horarsuwa wanda ya ƙara masu fahimtar muhimmancin jarabawa tunda wannan jarabawa da muke yi yana da muhimmanci a rayuwar kowane ɗalibi na Najeriya to saboda haka su kansu sun ƙara sanin muhimmancin wannan abu tunda ba yanda za ka yi kai satan jarabawa ba tare da an haɗa kai kila da wani ma'aikacin nan namu ba so saboda haka ragowan wannan shiga irin wannan halin da ma'aikatanmu suke ya taimaka ga ragowan wannan satan jarabawa da kuma sababbin hanyoyi da muka ƙirƙiro na duba yanayin jarabawa don muna da 'yan sandan ciki muna da 'yan sanda masu kayan sarki duka suna taimaka muna wurin duba jarabawa muna kuma da ƙungiyoyi waɗanda yake suna da alaƙa da ilimi a Najeriya su ma sun rubuto muna su je su duba jarabawa so akwai mutane da yawa daban-daban ɓarre-ɓarre da suka taimaka wurin sa ido yin wannan jarabawa shi kuma mu ma kanmu daga nan mun hita mun je mu ga abubuwan da yake gudana a waje ni da ma'aikatana mun je jihohi guda takwas don mu duba yanayin wannan jarabawa din wannan ma ya taimaka da yawa akan rage satan jarabawa muna dubawa saboda me ya kamata mu samu ƙwararru masu yi muna makin jarabawa to yanda halin tattalin arziki yake ciki ba za ka kira mutum daga nisan wuri ba sannan baka iya bashi ko kuɗin motan da ya zo da komawa ba kaga idan kana so ko yayi aiki wanda yake mai muhimmanci mai nagarta ya kamata ya samu amfanin abun da ya zo yi shi yasa muke dubawa mu gani idan aljihunmu zai iya ƙara ma waɗannan malamai da suke mana makin jarabawa ƙarin allowance wanda za mu ba su saboda kar su tafi wani wuri su dinga muna aiki.
To daga batun jarabawa kuma za mu leƙa ɓangaren malamai inda makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya. Dangane da wannan rana mun tuntuɓi wani malami ɗan asalin Najeriya amma da ke aiki na koyarwa a ƙasar Sin Dr. Bello Kaladanci domin jin matsayin malamai a ƙasar Sin.
Bambancin tsarin koyarwa shine su anan a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma idan aka ce kai malami ne mutane ba ƙaramin girman ka suke gani ba ba ƙaramin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adarsu saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Laozi babban malamansa su ne waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin baya su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen China to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji tarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi suke na irin al'adu da tunani na mutanen China. Saboda haka su dan a cikin al'adar su koyarwa dama wannan abu ne mai matakar muhimmanci ya kuma anan zaka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adar su malami yana da muhimmanci to zaka ga su yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji mai kewa da rana to wannan shine maraba to wannan shine bambanci
to ma sauraro saboda kurewar lokaci a dan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya madadin wakilin Mustafa Nasiru Badare da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledger Gresham naku Babangiji Brian Kichwa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
a gaida Babangida Jibrin to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger yace a gaskiya nuna damuwa da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi akan matsalar karuwar cin zarafin ƴan mata a ƙasar mu Najeriya wannan abin dubawa ne tabbas ana cin zarafin mata walau ta hanyar garkuwa da su ko ta zamantakewar auratayya a cikin gidaje fatan mu dai shine Allah ya kawo daidaituwar al'umma akan cin zarafin ƴaƴa mata Sakon Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri yace salam VOA Hausa Allah ya sa taron duba hanyoyin tattara kudaden haraji wanda za a yi wa al'umma aiki da su da shugabannin kananan hukumomi suka yi a Niger Allah ya sa taron ya cimma nasara Wannan kuma sako ne na haɗin gwiwa daga Sinusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madatti da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka duka daga Jamhuriyar Niger suka ce salam BOE sakawa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da na sadar zumunta na ƙasar kamar takunkumin hana yin magana game da lafiyar shugaban ƙasar Paul Biya wanda ya batan dabobiya kusan wata guda da gwamnatin kamar ta yi duk kuwa da cewa tsarin mulkin da kamar ke yi wato demokradiyya ne wanda ya ba wa 'yan ƙasar damar yin tsokaci Sai dai mu ce kai ciwo demokradiyyar mu ta Afirka domin kuwa babu abin da ta tsinana mana face tauye ƴancin fadin albarkacin baki da yin kaka gida a bisa madafun iko da kuma sace dukiyar ƙasa gami da gallazawa bayan Allah talakawa Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya Sakon yace salam VOA Hausa gwamnatin shugaba Tinubu ta cire tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da tallafin aikin haji wannan lamari abun bakin ciki ne da takaici matuka daga ƙarshe saura a cire iskan da talaka ke shaka
to yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya
Jami'an kiwon lafiya na Falasɗina sun ce wani harin da Isra'ila ta kai a yau Litinin a yankin asibitin Al-Aqsa da ke Dar al-Bala ya kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 40. Ma'aikatar lafiyar ta ce harin ta sama ya haifar da wata gagarumar gobara a wasu bangarorin asibitin da kuma tantunan da ke wurin wanda Falasɗinawan da suka rasa mahallansu ke amfani da su. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana kaiwa mayakan da ke buya tsakanin fararen hula harin ne. Yayin da kuma Prime Minister Isra'ila ya kira ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da cewa su fice daga wasu yankunan Lebanon a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hari kan kungiyar Hezbollah. Kalaman nasa na zuwa ne bayan fitowar wani rahoto da ke cewa hare-haren da Isra'ila ta kai a baya-bayan nan sun jikkata jami'an na wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya 5. Indiyawa 'yan asalin Amurka da ke taruwa a yau Litinin domin bikin ranar ƙabilu 'yan asali taron da ya kunshi tarihinsu da al'adunsu da kalubalen da suke fuskanta inda suka mayar da hankali kan zaben shugaban Amurka da ke tafi. Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta yi alƙawarin aiwatar da doka haramta kafafen yaɗa labarai wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai. Kakakin ma'aikatar yaɗa labaran Vice Saiful Islam Kabir ya shaida kamfanin dillancin labaran AFP cewa dokar ta shafi daukacin ƙasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali. Koriya ta Kudu ta faɗa a yau Litinin cewa ta gano wasu alamomi da ke nuna cewa Koriya ta Arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ba a amfani da su.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan Dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.